الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 28 ga watan Al-Muharram shekara ta 1436 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 21 ga watan 11 shekara ta 2012 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi a 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih kafin darasi na yau ba da yafi ɗan tambayoyi sukan iya gabata tambaya ta farko wata ƴar uwa take neman ƙarin haske dangane da addu'o'in da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka sunnanta mana kafin salamcewa daga sallah ta farilla da kuma waɗanda suka zo bayan sallama a sallah ta farilla shine take cewa ta ga addu'o'in sun zama kala-kala yaya ya kamata mutum ya yi kuma shin mutum yana iya zauwa da wata addu'a ta daban akan wasu abubuwa wanda kenan addu'o'i ne waɗanda suke mutum akwai roƙon wasu al'amura waɗanda suke na duniya da lahira da sauransu a takaice dai idan muka koma cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu waɗanda suka tabbata daga gunsa kafin ya salamce farko dai bayan ya gama tahiyya abin da yake yi shine salati gare shi shine salatu ibrahimiyya wanda kuma yin wannan salati yana daga cikin tahiyya domin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya karantar da Abdullahi dan Mas'ud lafazin tahiyya tare da salati manzo Allah ya nuna masa a karkashin wannan hadisi na Abdullahi dan Mas'ud malamai suka tabbatar da cewa yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan tahiyya hukuncinsa wajibi ne kuma babu bambanci tsakanin tahiyya ta farko da ta ƙarshe a sallar da take da zama biyu tare da cewa wasu malamai suna ganin cewa a tahiyya ta ƙarshe dole ne a yi masa salati to amma kamar yadda dalili ya tabbatar ba bambanci tsakanin tahiyya ta farko da ta ƙarshe kuma haka malaman da suka tafi akan cewa sunna ne yi masa salati a ƙarshen a tahiyya ta ƙarshe wannan fada ta su an rinjaye su dalilai sun tabbatar da cewa yi masa salati dole ne don haka dai bayan kenan tahiyya abinda mutum zai yi salatu da ibrahimiyya shine kenan ka zo da siga ɗaya daga cikin sigogin da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam siga wanda take cikin sahihai shine Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidu Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidu Majid kana gama wannan salati abinda zai biyo baya shine neman tsari da abubuwa hudu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke umarnin cewa idan ɗayan ku yayi sallah ya nemi tsari na da ubangijin shi subhanahu wa ta'ala game da waɗannan al'amura, shine yakan ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabi al-qabr wa a'udhu bika min fitnati al-masihi ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal-mamat. Ya Allah, ina neman tsari da kariya da kai wato game da azabar wutar jahannama. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa mana muminai su ne suke irin wannan addu'a, wallazina yaquluna rabbana sirif anna azaba jahannam inna azabaha kana barama. Shine yace Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam, ya Allah, ina neman tsari da kariya taka game da azabar wutar jahannama, sannan ina neman tsari da kai wato dangane da azaba ta kabari, domin ita ma azaba ta kabari babbar musiba ce. Sannan na uku shine yace ya Allah, ina neman tsari da kai dangane da fitina ta halin rayuwa da fitina ta mutuwa, saboda akwai abubuwa waɗanda suke bujuro ma ɗan adam a rayuwarsa waɗanda suke famar su zamar da shi daga kan tafarki wanda yake madaidaici. Hakanan shaidani baya barin ɗan adam, baya barin bawa har a lokacin da ya zo fitar rai, shaidani sai ya zo ya yi ƙoƙarin yaya za a yi ya kautar da shi daga kan tafarki madaidaici. Kamar yadda hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da haka, ya ce shaidani na halartu ma ɗan adam a wurin dukkan al'amarinsa gaba ɗaya. Shi ne sai ya ce hatta da lokacin da mutum zai ci abinci sai shaidani ya zo. Na ƙarshe shi ne sai ya ce ya Allah, ina neman tsari da kai wato dangane da fitina ta almasihi dajjal mai shahakken ido na dama wanda yake tacaccen makaryaci wanda zai zo yayi da'awar rububiyya ya ce shi Allah ne, wanda kuma babbar fitina ce wanda za ta kulla a ƙarshen duniya, wanda kulluwar dajjal alama ce daga cikin manyan alamomi guda tara na alkiyama, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da mu, ya tabbatar mana kuma ya gaya mana cewa tunda Allah ya halicci duniya bai taba halittar wata fitina sama da fitina ta almasihu dajjal. Manzon Allah ya ce kuma babu wani annabi daga cikin dukkan annabawa wanda Allah ya turo face sai ya tsoratar da al'ummarsa, ya tsawatar da su dangane da fitina ta almasihu dajjal. To bayan ya nemi tsari da wannan, wani lokaci akan samu ziyada, Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'athami wal maghram, ya Allah, ina neman tsari da kai wato dangane da duk wani aiki wanda yake na daukan zunubi, wal maghram wato da nauyin bashi. To bayan waɗannan addu'o'i abinda zaka yi sai ka diba ka ga addu'ar da tafi burge ka, tafi kayatar da kai, sai ka zo da ita, koda da yaran Hausa ne za ka yi. Amma abinda ya fi dacewa ka diba a cikin addu'o'i da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Addu'o'i ne waɗanda suke sun kunshi dukkan wani abin da bawa yake so, yake kauna na alkhairin duniya da lahira, wanda akwai irinsu Allahumma inni as'aluka min kulli khairin sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udhu bika min kulli sharrin ista'azaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Idan kai wannan addu'a ka rubuci dukkan wani abin da kake so, kake kauna a rayuwarka ta duniya, da duk abin da kake bukata a makomarka lahira, cewa kai ya Allah, ina roƙonka game da dukkan wani alkhairi wanda bawanka annabinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roke ka, kuma ya Allah, ina neman tsari da kariya da kai dangane da dukkan wani sharri da mugunta wanda bawanka annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya neman tsari da kai. Ba wanda yafi mu sanin alkhairi, ba wanda yafi mu sanin sharri face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda shi ne fiyayyen halitta wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo shi a matsayin manzo zuwa dukkan duniya. Ya fi mu sanin Allah, ya fi mu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ya fi mu sanin abinda Allah ya tanada ma bayinsa na alkhairi a gobe kiyama, kuma ya fi mu sanin dukkan wani sharri. da Allah ya tana nau'u na azaba da hukuma da Allah ya tana dama waɗanda suka kangare masa. Don haka a wani hadisi yake cewa law ta'lamuna ma a'lamu la bahiktum qalilan wala bakaytum katira. Maza Allah ya ce inda a ce kun san abin da nayi sani, ya ce wallahi da kun yi dariya ɗan kaɗan kuma da kun yi kuka da yawa. To don haka in kai irin wannan addu'a, duk wani abin da kake bukata ka roke shi na alkhairin duniya kuma sannan ka da na lahira, haka ka nemi tsari game da dukkan wani sharri na duniya da lahira, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari. Haka irin su rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar, ita ma wannan addu'a ce wadda ta kunshi duk abin da bawa yake roko. Kace ya Allah ka ba mu kyakkyawa a nan duniya, kaga lafazin hasana a nan na kira ne tufidu, duk wani abin da kake bukata mai kyau mai faranta zuciya to ka roke shi, babu abin da zai fita daga karkashin wannan addu'a in dai abu ne wanda yake na alkhairin duniya. Sai ka ce wa fil akhirati hasana, amma komar mu lahira ya Allah ka ba mu kyakkyawa, a lahira babu wata kyakkyawa sama da aljanna, wanda ita ce in bawa ya dace da ita to kakar shi ta yanke saka, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa fa man zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bugo da kari sai ka ce wakina azaban nar, ya Allah ka kare mu dangane da azabar wuta. To anan abinda muke so mu gane, duk wasu addu'o'i bakin gurgurdan yanda ka sani, sawa'an addu'o'in da suka zo a cikin sunna ko addu'o'in da babu, wuce gona da iri, wuce makadi da rawa, fin aya zaki babu a cikin su, to ba da fi mutun yakan iya zawa da su, koma da yaran ka ne irin yaran da kake ji zaka zo ya Allah ba ni kaza, ya Allah kare ni kaza, kafin ka salamce zaka yi wannan addu'a. Sannan sai ka biyo baya da irin addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da Mu'az, yake cewa ya Mu'az kar ka saki a bayan kowace sallah ta farilla da zaka ce Allahumma a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati, ya Allah ina roƙonka ka taimaka min a bisa ambatanka da gode maka da kuma kyautata ibadarka. Maza Allah haka yi ma Mu'az wasiyar cewa kada ya saki a ƙarshen kowace sallah tashi in yayi yayi wannan addu'a. To dan haka malamai suka ce inda ya dace ayi wannan addu'a shine kafin sallama, domin in aka ce duburu shay wani lokaci yakan kasancewa muttasilu bihi, kamar yanzu idan kalli an ce duburu dabba kamar wutsiyar ta kaga ai a jikin ta take, kuma wani lokaci duburkin yana kasancewa yana rabe da abu. To dan haka kuma wannan wuri muhalli ne wanda yake na samun karkuwar addu'a, don haka malamai suka ce irin wannan addu'a anan ya dace a yi ta, domin du'a'ul mas'ala ce. Karshe addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake rufe zaman sa na tahiyya na karshe, wanda daga wannan addu'a sai sallama shine Allahumma inni shine yake cewa Allahumma ighfirli ma qaddamtu وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. To dan haka anan abinda muke so mu gane wadannan sune dai addu'o'in da ya dace ayi kafin sallama, wanda ko bayan sallama yana cewa astaghfirullah 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 allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya zal jalal wal ikram. Aisha ta ce wannan galibi a matsayin shi na liman idan ya salamce kafin ya juyo ma manzon Allah yake yin wannan addu'a. Sannan sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minka al-jadd, kamar yadda yake cikin wata riwaya haka yake takaitawa. A wata riwaya idan ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sai ya ce la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illa allah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'ma wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan la ilaha illa allah mukhlisina lahud din wa law karihal kafirun. Kenan sai ka ciro waccan addu'a allahumma la mani alima abait wa la mudi alima manata wa la yanfa'u dhal jaddi min kal jadd, gabaɗaya kenan ka zo da su. To bayan yayi wannan yakan karanta ayatul kursi, domin ya faɗa mana cewa duk mutumin da ke karanta ayatul kursi a ƙarshen sallah ta farilla, ma'ana bayan ya salauci, manzon Allah ya ce babu abin da zai hana shi shiga aljanna a gobe kiyama face mutuwa. Iya abin da zai tsare tsakanin shi da shiga aljanna, wato ita ce mutuwa. To yakan karanta ayatul kursi, ya karanta qul huwallahu ahad da suratul falaq da suratul nas, sannan kuma sai yayi tasbihi. Wannan kuma galibi wani lokaci su wannan surori guda uku, musamman hadawa da suratul falaq da suratul nas, yana yin su uku da safi bayan sallar asuba, sannan haka da yamma kuma yana yin su uku uku, domin suna daga cikin azkarus sabahi wal masa. Sannan sai yayi tasbihi, subhanallah 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 33, walhamdulillah 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 33, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33. Nadarin sai ya cike shi da la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wani lokaci idan yayi subhanallahi 33, walhamdulillahi 33, Allahu akbar sai yayi 34, kenan ba tare da cikewa da la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wani lokaci yakan takaita sai yayi subhanallah 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 11, walhamdulillah 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 11, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 11. Wani lokaci yakan yi subhanallah subhanallah 10, walhamdulillah walhamdulillah 10, Allahu akbar Allahu akbar 10. Nau'i na biyar shine yana fada subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar 25. To waɗannan su ne addu'o'in da ake yin su a bayan salamcewa daga sallah ta farilla. Waɗannan azkar gaba ɗaya sunan su addu'a, amma ana kiran su da du'a'ul ibada. Du'a'ul ibada, an gane ku? A nan kenan abinda aka sunnanta mana du'a'ul ibada. Amma addu'a ta Allah ba ni kaza kare ni kaza, wannan ta keɓanta kafin mutum ya salamci. A cikin sujada ake buƙatar ka bujiro da duk abin da kake roƙo zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala na alkhairin duniya da na lahira, da koma wani yare kake ji. Haka nan kenan kamar yadda muka yi bayani, kafin ka salamci kenan a zama na ƙarshe, za ka bujiro da dukkan wasu addu'o'inka wanda kake buƙatar wasa, kake da buƙatar wasu abubuwa a nan duniya da makoma lahira. Amma wannan addu'o'i da ake yi bayan salamcewa daga sallah, wannan sunan su du'a'ul ibada. An gane ko? Addu'o'i ne wanda aka shar'anta mana ga yanda za mu yi su. Amma addu'a ta kaɗa ga hannu bayan salamcewa daga sallah, ya Allah ba ni kaza, ya Allah kare ni kaza, wannan ba mahallinta ba ne, ƙari ne a cikin addini. Ƙari ne a cikin addini. In har kana da buƙatar yin waɗannan addu'o'i naka, tashi ka yi nafila, bayan gama nafila sannan ka ɗaga hannunka ka roƙi Ubangiji subhanahu wa ta'ala buƙatunka, domin wannan nafila da kai ka yi tawassuli da ita akan samun karɓuwar addu'arka. To ita kanta du'a'ul ibada, duk da cewa bi lisanil maqal, baka ce ba ya Allah ba ni kaza kare ni kaza, amma bi lisanil hal, kamar kana roƙon Allah ne cewa ba ni kaza kare ni kaza. Yanzu misali sallah da muke yi, da biyayya da muke yi ga mahaifa, da sadar da zumunta, da kyautata makwabtaka da sauransu, shin a cikin waɗannan ayyuka akwai jumlar da ta kunshi cewa ya Allah ba ni kaza kare ni kaza? Amma inda za ka tambayi mutumin da yake aikata irin waɗannan abubuwa, me yasa kake da'a ga mahaifanka kake kyautata musu? Me yasa kake zaman lafiya da makwabtanka kake kyautata musu? Me yasa kake sadar da zumunta? Ko da bai faɗa ba bi lisanin maƙala, iya abinda lisanul hali ya kunsa, roƙo ne yake Allah ya sa aljanna ta zama to makomar shi a gobe kiyama, kuma Allah ya kare shi dangane da azabar wuta. Don haka wannan su ne addu'o'in da ya kamata a yi. Tambaya ta biyu, wannan uwa yake cewa ƙarƙashin tambaya wadda ta gabata, na lokacin da Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da matan mu'minai cewa su yi sadaka, domin ya leƙa wuta ya ga mata sun fi kowa yawa. Wannan umarni da ya musu su yi sadaka, matar Abdullahi dan Mas'ud ta je wajen Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, zuwanta kofar gidansa sai ta tarar da wata mata daga cikin matan Madina, ita ma bukatar da ta zo da ita, ita ta zo da ita. Suka tura Bilal suka ce, ka tambaya mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma kar ka fada masa cewa su wance ce suke tambaya. Wai shin sadakar da yace mu yi ya halatta mu dauka mu ba mazan mu domin mabukata ne? Bilal ya shiga ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yace wasu mata na kofa sun zo da nihin tambaya cewa sadakar da kace su yi shin ya halatta su dauka su ba mazansu da marayu waɗanda suke ƙarƙashinsu? Manzon Allah ya ce, su wane ne? Sai Bilal ya faɗa masa, Aisha Zainab ce. Wace Zainab? Ya ce, Zainab matar Abdullahi ɗan Mas'ud. Manzon Allah ya ce, je ka tabbatar musu cewa idan suka ba mazansu sadaka suna da lada linki biyu, ga ladan sadaka ga ladan zumunta. Wanda mun yi bayani, wannan shi ne dalilin da yake nuna haƙƙi daga cikin haƙuƙuwan da musulunci ya ba mace. Yanda namiji yake iya mallakar dukiya, mace ita ma tana da ƴancin da za ta mallaki dukiya ta tace. To anan shi ne wani ɗan uwa yake cewa shin ya halatta idan matarka tana da dukiya kayi kwaɗan wannan dukiya ka ringa roƙonta tana ɗauka tana baka? Baya dacewa, akwai zubar da mutunci. Ma'ana ma ka sa ido akan dukiyar da matarka take samu. Wannan a fi sabilillahi, duk wanda yake namijin gaske, wanda yake da mutunci, ba zai yi irin wannan ba. Abinda ake bukata, dukiyar matarka ka kau da kai. In ta dauka ta baka, wannan fadala ce daga Ubangiji wanda yake bada ta ga wanda yaso. In bata baka ba karka damu, ko mun kankantar sana'ar ka, ka je ka yi abinda Allah ya dora maka, ka isar mata da haƙƙinta, ciyar da ita, shayar da ita, da yi mata tufafi, da sama mata mazauni. Wannan duka haƙƙi ne wanda Allah ya wajabta maka. Kaddar cewa kai ma'aikaci ne, ita ma'aikaciya ce. Albashinka a wata jikka 50 kake ɗauka, ita tana ɗaukar miliyan guda. To wannan miliyan ɗinta guda, idan tana so sai ta je ta yi kwantubuloke. An gane ku? In ta ware wanda za ta yi bikinta da sauran bukatunta, wannan jikka 50 ɗinta ka dola ita za a je a siyo shinkafa, a biya kuɗin haya, in cikin haya kake, dole za ka je ka sayo mata atamfa da duk wasu abubuwa da take da bukata. Kuma in bata ɗauka ba ta baka a cikin nata ba laifi ba ta yi, Allah ba zai kama ta da laifi a gobe kiyama. In ta baka ne ta kyautata. To don haka bayyada cewa ya zamanto namiji ya ringa hangen abin da ke hannun matar shi. An gane ko? Ka kare mutuncinka, ka rike matsayin da Allah ya maka, ko mun kankantar sana'arka, ka san da cewa in ta ɗauki wani abu ta baka wannan ganin damar ta ce, kuma ka yi godiya, ka gode mata, kuma ka gode ba Ubangijin da ya hore mata wannan dukiya, kai ma kake samu. Domin Hausawa suke cewa albarkacin kaza kadangare yake shan ruwan kasko. Allah ya sa dukiya ta biyo ta hannunta, in ka samu falillahi alhamdu, idan baka samu ba kada ka damu. Don haka ai in ka lura Ibn Mas'ud ya taba roƙon ta cewa ta bashi wani abu, kuma kasancewar anan cha ta yi masa, ka je ka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sadakar da yace mu yi, in har ya dace mu baku zan mu dauka an baka. Yace a ni ba zan je ba in tambaye shi, ai da kunya ki je ke da kanki ki tambaye shi. Kaga mazan jiya kenan waɗanda suke rike mutuncin su, cha yi ta je ta tambaye shi. Kai yanzu ka taso ka zo ka ce ana gata malam mata ta za ta fudda zakka, wai ya dace ta bani? Kaga wannan ai ya nuna cewa akwai wani nau'i na kwaɗayi tattare da kai. Wayaya ake sadaka a sunna, tare da cewa mun yi bayanin uku da ta sati da ta arba'in da ta shekara gaba ɗaya, wannan bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk hadisan da aka zo da su a kan haka hadisan ƙarya ne, kirkira su aka yi. To shine ɗan uwa yake cewa yaya sadaka take a sunna? Sadaka yanda take a sunna kofa buɗe, kamar yanda Allah ya bar mana ita haka, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar mana ita kofa buɗe. Na daga cikin ayyukan da in an aikata ladan yake saduwa zuwa mamaci shine sadaka, kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana a cikin hadisi na Sa'd ibn Ubada wanda yace ya Rasulullahi na dan yake cewa na dan fake bana nan mahaifiyata Allah ya mata rasuwa, yace na tabbata ya Rasulullahi inda ta samu damar yin wasiya da tayi wasiyar cewa ai mata sadaka, yace ya Rasulullahi inna mata tayi, manzon Allah yace kwarai, kuma har ma ya nuna masa a wata riwaya sadaka wadda take jariya kai abin da ladan zai ringa gudana ba zai yanke ba har zuwa ranar kiyama, irin su gina rijiya, irin su wato yin hanya domin wucewar jama'a, irin su gina masallaci da makaranta da masaukin baki da sauran da dasa itaciya da sauran itaci da sauransu. To ita sadaka yanda shari'a ta barta kofa guda haka ya zama wajibi kowa ya barta kofa guda, babu kayyadewa, kayyade zamani ko kuma kayyade jinsi ko kuma kayyade adadi. Ba za ka ce ba sai da kaza za a yi a dafa wake da shinkafa da tuwon tsaki kuma sai an yanka wani abin yanka kamar yanda ake yi a sadakar kwana uku, kuma ba maganar a kayyade mata zamani a ce sai a ran uku za a yi, in aka yi ran uku ba za a yi ba sai a ran sati, idan aka yi sati ba za a yi ba sai ta 40, in aka yi ta 40 sannan sai shekara in ta dawo, bayan shekara kuma shikenan. Duk da cewa wani mawadaci da ya mutu a nan da aka masa ta shekara guda, da shekara ta dawo no malaman suka koma ai a jaddada masa anan aka yi shekara ta biyu da ta dawo sai da suka je hallo aka yi, da yake mawadaci ne. To dan haka wannan malamai suka ce akwai ma rashin adalci, daga an masa ta shekara ko kwata-kwata an manta da shi. Shi ko a yau in mamacinka Allah ya masa rasuwa, in kana da halin kashi miliyan dubu a kullun da zaka shekara dubu kana masa sadaka, wannan kayi daidai kuma shari'a ba ta hana ba. In dala biyar Allah ya hore maka a randa mamacinka ya mutu ko washe gari ko bayan kwana biyu ko bayan kwana goma ko ma zuwa wani lokaci ne, idan ka masa wannan sadaka Ubangiji subhanahu wata'ala in dai kayi da kyakkyawar niyya Allah zai amsa kuma zai sadar masa. Ba maganar a kayyade mata lokaci, ba maganar a bata jinsi, kuma ba maganar a kayyade mata wato shine adadi. Kamar yadda mun yi bayani, ba wata ibada zamani kuri ko adadi ko kaifiya ko jinsi na cikon shi da menene. Abu na farko shine jinsi, kace da irin abu kaza za a yi, ko kuma kaifiya kace kamar kaza za a yi daga kaza sai zuwa kaza. Abu na uku shine adadi. Abu na hudu wato shine zamani. Na biyar shine wuri. An gane ko? Yawwa, na shida shine sababi. Na shida shine sababi. Waɗannan abubuwa guda shida ba wanda ya isa ya ba wata ibada ɗaya daga cikin su face Allah ko manzonsa. Don haka ita wannan sadaka ta kwana uku da ta 40 da ta sati da ta 40 da ta shekara, ba su wannan zamani shine ya tabbatar da cewa bid'a ne, da kuma kaifiyar da ake zawa ayi wannan sadaka sai an zo an tara jama'a sun wani abu wanda yake bashi da asali a cikin karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, dan abin da suka tara sannan kuma su rabe tsakanin su kaza ta yi kwai ta shanye kwanta, wannan kwata-kwata ya ci karo da karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. In ka koma cikin tazkiratul qurtubi fi ahwalil mauta wa umuril akhira, yace irin waɗannan abubuwa a matsayinka na musulmi ba ka je ba iyalinka kanka kansu bai dace ba ka bar su halarci irin waɗannan wurare, ko a gidanku ake yi ka je kai kwancinka ko kuma kai hijira, in sun gama kayan su in baka da ikon hanawa sannan ka dawo. Dan shi musulunci ba maganar ka karanta ma wani ka ji kunyar idan shi, jin kunyar Allah da ta manzansa ita take gaba da jin kunyar koma wane ne, haƙƙin Allah shi yake sama da haƙƙin kowa. Darasi da ya gabata muna cikin kitabu sau, mun tsaya ƙarshen wato babi na 51, baban da ke bayani game da mutumin da ya ma ɗan uwansa magiya domin ya ajiye azumin da yake na nafila ya ci abincin da ya shirya masa. Aboki ne kake da shi, ka gayyace shi, ka shirya abinci, ko kuma aka yi katari ya kawo maka ziyara ka shirya abinci saboda shi to anan kana iya masa magiya ka hada shi da girman ubangijin da ya halicce shi ko kuma ka yi magiya tsakanin zumuncin da yake tsakaninka da shi ko abutar da take tsakaninka da shi domin ita magiya ko ma kama mutum magiya da girman ubangiji subhanahu wataala ko ka masa magiya da zumuncin da yake tsakaninka da shi ko kai masa magiya da irin abutar da take tsakaninka da shi kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi ko kuma tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron ubangijinku wanda junanku yake ma junanku magiya wato da girman sa wal arham an gane ko idan ka dauki ra'a kenan ta hamza wabil arhami kenan ku ji tsoron ubangijinku wanda junanku yake ma junanku magiya da zumuncin da yake tsakaninku to in ka masa magiya anan shin ya dace ya ajiye azumin ko bai dace ba in ya ajiye azumin shin akwai wani abu na ramuwa a kansa to shine muka wuce da hadisin Abu Darda wanda wannan hadisin wannan Abu Shuhaifa shine Wahab ibn Abdullah wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulla ɗan uwantaka tsakanin Salman da Abu Darda wata rana Abu Darda ya kawo ma abokinsa Salman wato shine ziyara a lokacin nan sai ya ga matarsa Ummu Darda mutabazzilatan ma'ana taya da kanta ma'ana ta kaurace ma kayan ado sai kaya waɗanda suke na aikace-aikacen gida an gane ku kaya wanda yake na aikace-aikace akwai kaya wanda mace za ta sa a cikin gida domin yin aikace-aikace amma ya kamata a ce wannan kayan suna da lokaci kayyadadde in an gama aiki a je a yi wanka a cire wannan kaya a yi kulliya a yi ado ga miji an gane ko ba kayan da aka yi aikace-aikace da su kuma haka da su za a ci gaba da zama har zuwa lokacin kwanci wannan bai dace ba an gane ko kenan wannan shine ya ganta a cikin irin wannan yanayi kwata-kwata ta kaurace ma ado sai yake tambaye ta menene sha'aninki me yasa haka wanda wannan yana nuna dalilin koda abinda bai shafe ka ba in dai akwai wata maslaha to ba laifi kakan iya tambaya domin ka kawo iya gudunmuwarka kaga anan tambayar matar abokinka yaya abu kaza wannan bai shafe ka ba to amma in akwai wata maslaha wanda in akwai wata gudunmuwa da zaka kawo da wani gargadi kenan zaka iya biyo baya da shi to kakan iya tambaya anan kamar yanda ya tambaye ta yace masha Allah ke ce menene lamarinki daga dukkin ya da kanki sai take ce masa dan uwanka Abu Darda laysa lahu hajatun fid dunya game da duniya ba shi da wata bukata me ake nihi game da duniya ba shi da wata bukata kamar yanda yake cikin wata riwaya laysa lahu hajatun fi nisa'id dunya game da matan duniya ba shi da wata bukata a lokacin nan Abu Darda da ya koma gida sai ya shirya masa abinci na musamman ya gayyace shi a lokacin da ya zo sai ya ce masa bismillah sai ya ce masa ayazimi naki Abu Darda sai ya ce masa ni ko bazan ci wannan abinci sai ka sa hannu mun ci a lokacin nan ya saka hannu suka ci abincin ya ajiye azumi da dare ya tashi zai yi sallah ya ce masa koma kwanta zuwa jimawa hallo ya tashi ya ce masa koma kwanta sannan da karshen dare da ya tashi sai ya ce da karshen dare sai ya ce in ya so yanzu tashi da ya tashi anan suka yi sallah tare wanda wannan yana nuna mana ba laifi bane abuki ya je gidan abokinsa ya kwana an gane ko shine a lokacin sai ya ce masa qumil ana ya tashi a wannan lokaci suka yi sallah sannan sai Salman yake ce masa inna li rabbika alayka haqqan wa li nafsika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan fa a'ti kulli dhi haqqin haqqan yace ka san da cewa ubangijinka yana da haƙƙi akan ka ma'ana kake banci lokaci domin bauta masa sannan ranka tana da haƙƙi akan ka ka bata wani kaso na lokaci domin ta huta sannan kuma iyalinka suna da haƙƙi akan ka an gane ko haƙƙi akan ka su ma ka basu iya abinda Allah ya yanka musu na haƙƙinsu sannan sai yace duk wani mai haƙƙi ka bashi haƙƙinsa a lokacin nan shi wato Abu Darda sai ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata masa irin abin da ya gudana tsakanin shi da dan uwansa Salman. Manzon Allah sai ya ce masa sadaka Salman, yace kwarai, yace Salman yayi gaskiya. To akan nan ya masa umarnin cewa ya ajiye azumi, ba zai ci abinci ba in ba ci bai, kuma ya ajiye azumi ya ci. To anan wasu malamai suke cewa akwai ramuwa a kansa, kamar yadda yake cikin wata riwaya, amma bata inganta ba, riwaya ce ba'ifa, na cewa zan azumci wani yini madadin wannan azumin da na ajiye, wannan kwata-kwata bai inganta ba. Kamar yadda su'al Imam Malik Allah ya ji kansa da wasu daga cikin malamai suna ganin idan da gangan mutum ya ajiye azumi na nafila dole sai ya rama, idan ka karya shi dole sai ka rama. Sun kafa hujja da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wala tubdilu a'malakum, da yace ya ayyuhal ladhina amanu adi'u llaha wa adi'u rasul wala tubdilu a'malakum, ya ku mu'minai kuma ubangijin ku biyayya kuma manzansa biyayya, kada ku sake ku bata ayyukanku. To duk da cewa malamai sun maida martani akan istidlalin da suka yi da wannan aya, suka ce wannan lafazin da yake cikin wannan aya lafazi ne gamamme, Allah ya ce kada ku bata ayyukanku, wancan shi kuma ajiye azumi lafazi ne wanda yake kebantacce, kuma a nan ai an gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga yanda aka yi ya zo yana azumi, kuma shi abokin nasa Salman ya sa shi ya ajiye azumi, manzon Allah bai ce masa bai rama. Inda akwai ramuwa a kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai faɗa masa mazaka rama yini a madadinsa. Kuma bugu da ƙari ga ya hadisi na Aisha Allah ya kara mata yadda, wanda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan an wayi gari yakan zo sai ya tambaye mu shin akwai karin kumallo, ma'ana karin safi, idan akwai tace mu bashi, in babu manzon Allah sai ya ce to na wuce da azumi. Wata rana ya zo ya tambaya kamar yadda ya saba tambaya, an gane ku, wannan na nuna mana ka tambayi iyalinka akwai abinci ba laifi ba ne ba, baka yi wani kashin haƙuri baka yi raki ba. Ya tambaya shin akwai, Aisha ta ce eh, an ba mu kyautar wani nau'i na abinci da ake kiran shi al-hais, wanda garin alkama ne suke damawa da dabino da man shanu da ciku da sauransu ake hadawa a cibra shi ya zama dawo, da shi suke buɗe baki galibi. Ruwan da yake kamar haji ko umra zai gani a cikin sukura wanda ake shimfidawa, kamar misali lokacin buɗe baki an zo da irin wannan al-hais. Manzon Allah ya ce mu gani, Aisha ta dauko masa, manzon Allah sai ya dauka ya kai bakinsa ya ce da na waye gari ina azumi amma yanzu na haji. Wannan shine yake nuna mai azumi na nafila ko babu wani uzuri yana da damar da zai ajiye azumi, in ya ajiye kuma ba maganar ramuwa a kansa. Dan haka Ibn Abdul Barr yake cewa duk wanda ya kafa hujja da wannan aya na cewa wala tubdilu a amalakum, akan cewa duk wanda ya karya azumi na nafila sai ya rama, yace fa huwa jahilun bi aqwali ahli al-ilm, an gane ko bai san inda aka sa gaba ba, amma malamin ya kausasa yace akan fada ta malamai, sai yace fa innal akthara ala anna al-murad bi zalika annahyu anir riya, yace mafi yawan malamai akan abinda suka tafi abinda Allah yake nihi da wannan aya hani ne Allah yake game da riya, da dan uwanta shine jiyarwa, kai aiki dan dai a gani a yaba ko dan aje a fada, shine Allah yake nihi wala tubdilu a'malakum, haka al-Imam Shafi'i ya fassara wannan aya. Sai yace ka annahu qala la tubdilu a'malakum bir riya, kace kamar Allah ya ce kada ku sake ku bata ayyukanku da riya, bal akhlisuha lillahi, bari dai ku tsarkake ayyukanku ku tace niyya ku yi saboda Allah. Wasu malamai suka ce la tubdilu a'malakum ay birtikabil kaba'ir, kada ku bata ayyukanku dangane da aikata manya-manyan zunubai. Shine sai yace walau kana al-muradu bi zalika annahyu an ibqali ma lam yufridhu Allah alayhi wala awjaba ala nafsihi, yake cewa inda a ce hanin ya kasance ne game da wato bata abinda Allah bai farlanta maka ba, an gane ku, abin ko abinda mutun ya wajabta ma kansa na addawal yace lamtana alaihi al-iftaru illa bima yubihu al-fitru min as-sawmi al-wajib da kenan kwata kwata azumi na nafila ba maganar mutun ya aji in ka dauka sai dai in azumi ne kenan na farilla shine kawai zaka iya kenan zaka iya karyawa in uzurin karyawa ya samu shine yace wa hum la yaquluna bi zalika wallahu alam su kuma malaman da suka tafi a suka kafa hujja da wannan aya akan wannan matsala ba za su fada ba na kan cewa kenan in ba azumi na farilla bane ba kenan mutum ba zai aje ba sai dai in azumi in ba na farilla bane mutum ba zai aje ba a takeice dai azumi na nafila kana da damar da zaka aje kuma anan in dan uwanka ya maka magiya ka aje azumin shine yafi dacewa domin ka faranta zuciyarsa قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب صوم شعبان قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك هو ابن أنس ابن مالك الأصبهي عن أبي النضر هو مولى بن عبيد الله عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل الصيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى وابن أبي كثير عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من رمضان من شعبان وكان يصوم شعبان كله وكان يقول خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت وكان إذا صلى صلاة داوم عليها واتوانا بابيني واندكي بياني جمد أبندي زورة بمنزان الله صلى الله عليه وسلم نا مستحبان يوي تأزمي أجتم وطن شعبان shi watan sha'ban ɗaya ne daga cikin watanni 12 wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya halicce su a ranar da ya halicci sammai da ƙasa dan haka kuma kowane wata daga cikin watannin nan irin su al-muharram da safar kowanne idan ka tsaya ka lura da sunan watan to yayi daidai da lokacin da aka ambace shi shi watan sha'ban an ciro kalima ce daga at-tashaqqu at-tashaqqu bi ma'ana at-tafarru a watsu kowa ya kadi gabansa domin su larabawa a jahiliya suna ba waɗannan watanni guda hudu al-hurma kamar yadda Allah ya ba su al-hurma domin a cikin watan zulqa'ada da zulhijja da al-muharram da watan rajab ko da ka hadu da wanda ya kashe mahaifinka ko uffan ba za ka ce masa ba bari suke sai in wannan watanni masu alhurma sun wuce idan kana da nihin shan fansa akan wani wanda ya ta'addanci akan ka sannan ka je ka sha fansa in ma kana da nihin wani zalunci da zaka kai ma wasu kabila wanda kafi karfi dauki kama mai dukiyarsu da yayansu da matansu su zama bayi to ba sa kaiwa a cikin waɗannan watanni sai idan sun wuce to dan haka idan watan Rajab ya kama dukkan wani abubuwa da suke na rashin dacewa na yaki-yaki sukan dakata amma da zaran an ce ya wuce a cikin watan sha'abanu za su watsu mai neman shan fansa zai tafi inda yake so ya sha fansa mai nihin wani zalunci ya je ya mamaye wasu wanda ya fi karfi a cikin wannan lokaci zai je don haka ake kiran shi da sha'aban in rajab ya wuce sukan watsu kowa ya kaɗi gabansa to shi ne a nan Aisha Allah ya ƙara mata yadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance na azumi a cikin wata daga cikin watanni hatta na kula la yufdir tace sai mun kai muna fadar cewa manzon Allah ba zai aji ba idan ya dau azumin ya kama yana yi Aisha tace sai mun yi zaton cewa ba zai sai mun kai muna fada muna cewa ai ba zai ajiye ba sai ya azumce watan gaba daya tace wa yufdir wani lokaci kwa in wani watan ya kama manzon Allah yakan ajiye azumi yaki tace hatta na kula la yasum sai mun ce manzon Allah ba zai yi azumi a cikin wannan wata can kusan karshen shi sannan manzon Allah sai ya dawo azumi tace kuma wa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama istakmala siyama shahrin illa ramadan tace da dai ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cike wata da azumi gaba dayan sa tace sai wata na ramadan kawai babu watan da na taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya azumce shi gaba daya tace face watan ramadan tace wa ma ra'aituhu akthara siyaman minhu fi sha'ban tace kuma ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yawaita azumi a cikin wani wata daga cikin watanni sama da watan sha'ban ma'ana babu watan da manzon Allah yafi yawaita azumi a cikin sa sama da watan sha'ban kaga anan munasabar wannan hadisi da baban da malam yayi Aisha ta nuna mana a cikin watanni gaba daya babu watan da manzon Allah yafi yawaita azumi a cikin sa face watan sha'ban kaga wannan yana nuna mana kenan yawaita azumi a cikin watan sha'ban sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi na gaba Aisha Allah ya karamata yadda ta fada ma Abu Salama ibnu Abdurrahman ibnu Auf take bashi labarin cewa lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallama يصوم شهرا اكثر من شعبان تاتي منزل الله صلى الله عليه وسلم في زمن توبنا ازمتر وتا سمدا واتن شعبان باب واتن ده منزل الله صلى الله عليه وسلم يكي يويتا ازمي سمدا واتن شعبان شين تاتي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا تاتي اكثر من شعبان تاتي منزل الله صلى الله عليه وسلم في زمن توبا wato na azumtar wani wata sama da yanda yake azumtar watan sha'ban tace wa kana yasumu sha'bana kullu Aisha tace ya zamanto yana azumci watan sha'ban gaba dayan sa wa kana yaqulu kuma ya zamanto yana anan kenan tace yana azumci watan sha'ban gaba dayan sa to duk da cewa a karkashin cewa yana azumci watan sha'ban gaba dayan sa wanda tuntuni ya gabata a cikin darasin mu na sunan tunyi kasancewar kamar yadda Abdullahi ibn al-Mubarak al-Marwazi Allah ya ji kansa yake cewa wannan abu ne wanda yake ya halatta a cikin yare wanda yake na larabci misali a cikin abu goma in kai 8 7 zuwa 8 kana iya cewa na kare shi gaba daya an gane ku misali an baka abu goma an ce kai riga goma ka dinka goma misali a matsayin ka na tela da kai 7 ko kai 8 kana iya fadawa ai gaba ɗaya na kare su me kake nihi kenan mafi yawan su dai na gama kenan abin da ya rage dan kadan ne a yare na larabci yin haka ya halatta dan haka kenan anan kasancewar riwaya ta farko ita ce za ta fassara kenan wannan riwaya ta biyu kamar yadda malamai suka faɗa da tace ban taba ganin wani wata da yake yawaita azumi a cikin sa sama da watan sha'ban kenan anan da tace ya kasance yana azumci watan sha'ban gaba ɗaya kenan mafi yawan sa ake nihi amma ba gaba ɗayan sa ba domin hadisi zai zo nan gaba riwaya ta Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato bi taba azumtar wani wata gaba daya in banda watan Ramadan haka kuma hadisi yana cikin sunan Nasa'i Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa wala sama shahran kamilan qabbu منذ قدم المدينه غير رمضان tace tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sabrin Madina babu wani wata da manzon Allah ya taba azumce shi gaba daya tace in banda watan Ramadan shi kadai ne manzon Allah yake azumce shi gaba daya dan haka dai kenan waɗannan riwayoyi guda biyu abinda suke nunawa yawaita azumi a cikin watan sha'ban to dangane da hikimar da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yawaita azumi a cikin watan sha'ban wasu malamai suka ce domin kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana shagala dangane da yin azumi uku a kowane wata saboda yawan tafiye-tafiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake yi da wasu al'amuransa. Idan watan Sha'ban ya kama gaba ɗaya sai manzon Allah ya hada azumi uku na kowane wata da bai yi ba a tsawon shekararsa, kenan sai ya jimilce su gaba ɗaya ya yi su a cikin watan Sha'ban. Wasu malamai haka suka faɗa, wannan ita ce hikima, kuma akwai hadisi akan haka. Illa kasancewar hadisin bai inganta ba, hadisi ne ba'ifi, inda ya inganta zai nuna wannan shine hikima. Faɗa ta biyu, wasu malamai suka ce hikima game da abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yawaita azumi a cikin watan Sha'ban, yana yi ne domin girmama wato wata wanda yake na Ramadan. Domin an tambaye shi aka ce masa wani azumi yafi kowane azumi bayan azumi na Ramadan, manzon Allah sai ya ce Sha'ban, watan Sha'ban shine yafi domin girmama Ramadan. An gane ko hadisin Anas dan Malik yake cewa su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyu sawmi afdalu ba'da Ramadan, wani azumi yafi kowanne bayan azumi na Ramadan, kala sai ya ce Sha'ban li ta'zimi Ramadan, yin azumin watan Sha'ban domin girmama Ramadan. To wannan hadisi shi ma bai inganta ba, domin a cikin sanadinsa akwai sadaqatu ibn Musa ibn Farqat, wannan malamai sun raunana shi, kuma tare da cewa ya ci karo da hadisi ingantacce. Hadisin da yake cikin sahihu Muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalu siyami ba'da Ramadan shahrullahi al-muharram, fiyayyen azumi bayan azumi na Ramadan shine yin azumi a cikin watan Allah mai suna al-muharram. Kaga wannan hadisi ne tabbatacce wanda yake cikin Muslim, wancan hadisi bai inganta ba, don haka ya ci karo da wannan hadisi. Wasu malamai suka ce hikima game da yawaita azumi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a cikin wata na Ramadan, manzon Allah yakan yawaita azumi domin kasancewar bayan wucewar Sha'ban Ramadan ne yake biyowa baya, shi kuma azumtar watan Ramadan farilla ne, kenan dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya yawaita azumi a cikin watan Sha'ban gwalgwadan azumin da yake yi na lafila a cikin watanni guda biyu. Misali, a kowane wata manzon Allah ya saba yawaita azumi na lafila, to ga watan Sha'ban ya zo, sannan kuma bayan shi Ramadan zai zo, shi kuma yin azumin Ramadan farilla ne. Kaga maganar mutum ya ce ya azumin lafila a cikin watan Ramadan bata mata su ba, to dan haka kenan sai ya yi gwalgwadan kasan da yake yi na azumin lafila a kowane wata a cikin wannan wata na Sha'ban, sai ya hada da gwalgwadan abin da yake yi a kowane wata kenan na Ramadan, sai ya kawo sai ya hada, dan haka sai ya yawaita azumi a cikin watan Sha'ban. To amma fadar da malamai suka rinjayar, kamar yadda Ibn Hajar Allah ya ji kansa yake cewa abin da ya fi dacewa wanda zai tabbatar da cewa ga hikimar da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawaita azumi a cikin watan Sha'ban, wato shine hadisin da al-Imam an-Nasa'i da Abu Dawud da Ibn Kuzaima suka fitar da shi da dangane ingantacce daga Usama ibn Zaid, yake cewa na faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, nace ya Rasulullahi, ban taba ganin ka kana azumi a wani wata daga cikin watanni sama da azumin da kake yi a cikin watan Sha'ban. Manzon Allah sai yake cewa zalika shahrun yaghfalu an-nasu anhu bayna Rajab wa Ramadan, manzon Allah ya ce wannan wata na Sha'ban wata ne wanda jama'a suke raukana game da shi, tsakanin Rajab yake da watan Ramadan, amma mafi yawan mutane sun raukana game da wannan wata, ba sa yawaita azumi a cikinsa. Manzon Allah sai ya ce wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, wata ne wanda ake ɗaukaka ayyukan bayi zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, dan haka sai ya ce fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im, ina kaunar a daga ayyukana zuwa wajen Ubangiji na halin ina azumi. Kaga anan hikima kenan da yake yawaita azumi, domin watan Sha'ban wata ne wanda ake ɗaukaka ayyuka na bayi zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Manzo Allah ya ce ina son aje da aikina alhali ina azumi, wanda wannan yana daga cikin hikimar da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake azumin Litinin da Alhamis, domin ya ce a ranar Alhamis ana bujuro da ayyukan bayi wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Manzo Allah ya ce ina kaunar a zo da aikina alhali ina azumi. To wannan shine yake tabbatar da cewa ga hikimar da ta sa wato ake Manzo Allah yake yawaita azumi a cikin watan Sha'ban, haka kuma hadisi ya inganta daga Aisha Allah ya kara mata yadda a cikin wato al-Musnad na al-Imam Abu Ya'la al-Musi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah yaktubu kullu nafsin mayyita tilka sana fa uhibbu an ya'tiyani ajali wa ana sa'im yace Ubangiji ta'ala yana rubuta dukkan wata rai wadda za ta mutu an gane ko a wannan shekara kenan a cikin watan Rajab sai yake watan Sha'ban nake ne sai yake cewa fa uhibbu an ya'tiyani ajali wa ana sa'im yace ina son azumi wannan ajali na yazo alhali ina azumi ajali na yazo kenan alhali ina azumi a takeice dai wancan hadisi na Usama ibn Zaid shi yake tabbatar mana micece hikima don haka dai wannan kenan dalili ne wanda yake nuna ana buƙatar musulmi ya yawaita azumi a cikin watan Sha'ban to shine sai yake ce Aisha take cewa wa kana yaqulu manzon Allah ya kasance yana faɗa khuzu min al-amali ma tudiku ku ruka daga cikin aiki na ibada gurgudan yanda za ku iya duk wani aiki da Allah ya shar'anta mana na ibada to mu dau gurgudan yanda za mu iya wanda Allah ya wajabta mana wannan daman ya wajabta mana gurgudan yanda za mu iya to wanda ba a nazumta mana ba aka wajabta mana ayyuka ne na ibada wanda Allah ya shar'anta mana mu yi domin neman ƙara samun kusaci zuwa gare shi to in zamu dauka mu dau gurgudan yanda zamu iya shine yace khuzu minal amali ma tudiku ku dau daga cikin aiki na ibada gurgudan yanda za ku iya sai yace fa inna Allah ya la yamallu hatta tamallu ubangiji ta'ala baya kusawa game da wato ba ku lada da sakauta muku akan ayyukan ku na ƙurai ya mu'amalance ku mu'amala ta mai kusawa sai kun kai lokacin da kuka kusa kuka yanke aiki idan kun kusa kun daina aiki to Allah sai ya tsaida rubuta lada da ya saba yi muku an gane ku anan ba za ka siffanta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ka ce ma'ana ba za ka siffanta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ka ce Ubangiji yana kusawa abinda hadisin yake ne ma'ana Allah ba zai yanke ba ku lada da sakauta muku kenan sai an kai muku mu'amala irin mu'amalar wanda yake kusawa kenan sai kun kai lokacin da kuka kusa kuka daina aiki dan haka sai yace wa ahabbu ssalati ila Allah ma duwima alaihi wa in qallat fiyayyar sallah mafi soyuwa a wajen Allah sallar da aka dawwama akan ta ko da ko mun kankantar ta yau kai raka'a biyu gobe kai biyu jibi kai biyu gata kai biyu ka dore akan haka shi Allah ya fuso da a yau kai raka'a 30 ko 40 ko 50 ko kai 100 kamar ma wasu yanda suke yin wai raka'a 1000 idan aka wayi gari sai ka ji ya ce ai duk jikin sa ciwo yake ya fito cikin jama'a yana cewa wallahi du'a gaji yake yasa saboda jiya ya ja dare to dan haka kai iya abinda zaka iya shine Allah ya fuso ya fi kauna da kai mai yawa a yau gobe ka kasa ko kuma jibi ka kasa dan haka idan ka koma karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wasu ayyuka na nafilfili wanda Allah bai nazumta mana bai tilasta mana cewa dole mu yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana gurgudan yanda zamu iya idan ka dau abinda ya shafi sallah Aisha take cewa ba a wani wata ba ko a Ramadan manzon Allah baya dadawa akan raka'a 11 baya dadawa akan raka'a 11 yayi biyu ya salamci yayi biyu ya salamci in yayi sallama hudu sai yazo da raka'a uku a jimilce shine wutirin sa ko yayi biyu ya salamci yayi biyu ya salamci in yayi sallama biyar ta cikon 11 sai ya zama to shine wutirin sa dan haka duk wanda zai zo ya ce raka'a kaza zaka yi kai 20 ko kai 30 ko kai 40 har ma wata raka'a idan aka baka sai a ce in kai biyu sai ka je ka saki a rulla duk raka'a biyu sai an saki a rulla akwai masu yin raka'a 2000 a ce wai raka'a 2000 zaka yi a dare guda wannan dukkan shi kamar yanda Hausawa suke faɗa aiki ne na baban giwa mai dashi gefe an gane ko noman goje ne ga yawa ba lada ba amfani saboda duk aikin da ba a yi shi ba akan karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam komin yawan shi ba za a samu sakamako a wajen Ubangiji subhanahu wataala sanin hanya ya fi sauko ka biyo hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya bi anan zaka kwashi lafiya kuma ka samu sakamakon duk abin da ake samu wanda Allah ya tanada ma bayinsa. Idan ka dauka bangaren azumi kamar yadda zamu iske a gaba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duk tsawon sati ya sunnanta mana mu yi azumin Litinin da Alhamis. Yanzu idan kai azumi a ranar Litinin, rane kun hutu nawa kake da su? Kana da Talata, kana da Laraba. Sannan idan kai Alhamis kana da rane kun hutu guda uku, Juma'a, Asabar, Lahadi. Kuma sannan ya sunnanta mana azumi uku a kowane wata, wanda an fi so mutum ya yi su 13, 14, 15 idan yana rike da lissafin kwanukan wata. Kaga idan ka dauka wannan duka al'amura ne waɗanda suke masu sauki, babu wahala. To dan haka karantarwa ta addini karantarwa ce mai sauki, ba a buƙatar mutum ya dora ma kansa abin da ya wuce karfinsa. Yanzu misali ka dauka mutanen da suke lazumta ma kansu bangaren azumi, idan watan Rajab ya kama za su zo su haɗe shi da watan Ramadan su yi wata uku suna azumi, sannan in aka sallace su yi sun yi azumi 6 na rakiyar wata, sannan su aji kusan azumi 100, wanda kasancewar gaya a nan Aisha ta ce manzon Allah bai taɓa azumtar wani wata ya azumce shi gaba ɗaya, ta ce in banda watan Ramadan. Kuma haka Abdullahi ɗan Abbas ya faɗa, in har son neman kusaci ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake gaban mu, shi yake re kowa, ya fi kowa tsananin ibada, ya fi kowa neman kusaci ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Amma sai ya nuna mana ga iya abin da zamu yi, kai azumi uku a kowane wata. To wannan tamkar ka shekara kana azumi baka aje ba idan an hada nan Ramadan, kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba. Don haka a wata riwaya sai yake cewa ahabbul a'mali ila Allah adwamuhu wa in qalla, mafi soyuwar ayyuka a wajen Allah aikin da mai aiki ya dawama a kansa ko mun ganganta shi shine. Anan take cewa kenan wa ahabbus salati ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, mafi soyuwar sallah a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma duwima alaihi, kenan sallar da aka dawama akan ta, wa in qallat ko mun ganganta ta, kenan ko da raka'a biyu ce zaka yi a kullum ka sanarce, to ita Allah ya fi so da kai da yawa a yau gobe ka kasa. Shine sai take cewa wa kana idza salla salatan dawama alaiha, manzon Allah ya kasance idan ya sallaci sallah to yakan dawama akan ta. In dai ya riga ya fara aiki na ibada to manzon Allah dawama yake akan shi baya yankewa. Amma duk aikin da zai yi galibi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aiki ne wanda yake takaitacce. Sai dai amma wajen kyawun aikin wannan ba maganar tambaya, aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowane aiki kyau, domin shi yafi mu sanin Allah, shi yafi mu tsoron Allah. Babu ma yuzkaru min sawmin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa iftari. Qala haddathana Musa ibn Isma'il qala haddathana Abu Awana أنا أبي بشر عن سعد بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنس رضي الله عنه في الصوم قال حا وحدثني محمد وابن سلام البيكندي قال أخبرنا أبو خالد الأحمر هو سليمان قال أخبرنا حميد وابن عبد الرحمن الهميري أنه قال سألت أنس رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته ولا مفطرا إلا رأيته ولا من الليل قائما إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته ولا مسست خزة ولا هريرة علينا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب من رائحة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da aka ambata na azumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da rashin yin azuminsa, ma'ana gwalgwadon azumin nafila da yake kuma da ajewa da yake. Shi ne anan malam ya shigo da hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda, yake cewa ma saman nabiyyu sallallahu alaihi wasallama shaharan kamilan qabbu gairar Ramadan. Da dai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba azumce wani wata cikakke gaba dayansa in banda wata na Ramadan, shi kadai ne manzon Allah yake azumce shi gaba daya. Kaga wannan yana kara fassara hadisin Aisha da take cewa wa kana yasumu sha'bana kulla, ya zamanto yana azumce watan sha'ban gaba daya kenan mafi yawan shi, amma ba watan gaba dayansa ba. Sai yace wa yasumu hatta ya kula alqa'il, manzon Allah yakan yi azumi a cikin wani wata yayi tayi wato sai an kai mai fada na fadar cewa la wallahi la yufir, na rantse da ubangiji na manzon Allah ba zai aje azumi ba sai ya hade wannan wata gaba dayan sa, sai an kai mai fada yayi zaton cewa manzon Allah ba zai aje ba sai ya azumce watan gaba daya, amma sai ya aje. Wa yufir, wani watan ku manzon Allah yakan ajiye azumi yake hatta ya kula alqa'il, har sai mai fada ya fada la wallahi, yace na rantse da Allah la yasumu, a wannan wata manzon Allah ba zai azumi, sai gashi ku yi kenan. Anan wani lokacin ya dau azumi sai mutun yayi zaton cewa ba zai aje ba sai ya aje, wani lokaci kwa wani watan sai ya ki yin azumin, sai kai tsammanin kwata kwata a watan ba zai yi azumi, kusan karshen shi manzon Allah sai ya dau azumi. A wannan riwaya ta gaba, wato Humaid ibn Abdurrahman ya ji Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda na fada, yana cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yufdiru min ash-shahr, wato manzon Allah ya kasance yana aje azumi wato a cikin wani wata, manzon Allah sai yake yin azumi, hatta na kunna Allah ya suma min, sai mun yi zaton cewa ba zai yi azumi ba kwata kwata a wata, wata yakan kama manzon Allah sai yake daukan azumi, har sai wata ya zo kusan karshe sai mai zaton cewa ba zai yi azumi ba sai manzon Allah ya dauka yi. Waya sumu, yace wani lokacin kwa manzon Allah yakan dau azumi a farkon wata hatta na kunna Allah yufdira minhu shay'a, sai mai zaton cewa manzon Allah ba zai aje komai ba a cikin kwanukan wannan wata, gaba ɗaya zai azumce shi. Anas yace wa kana la tasha'u tarahu min al-layl musalliyan illa ra'aita, wato manzon Allah ya zamanto ba za ka so ba ka ganshi a cikin dare yana sallah face sai ka ganshi, in kana so ka ganshi a cikin dare yana sallah, in dai ka tsare ido ka saka ido kai dako to zaka ganshi yana sallah. Wala na'iman illa ra'aita, kuma baka taba so ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na barci a cikin dare sai ka ganshi. Wannan gaba ɗaya yana nuna wato yanda ɗabi'a da halayen manzon Allah sallallahu alaihi da halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda yake dangane da ayyuka waɗanda suke na nafila. Anan ba yana nuna kwata kwata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsayawa dare gaba daya, a'a, wani lokaci manzon Allah yakan tsaya a farkon dare, idan ya tsaya a farkon dare tsakiyar dare da ƙarshen dare manzon Allah sai ya barcin sa na filfilin da yake sai ya gabatar da su a farkon dare, wani lattin farkon dare sai ya yi bacci, sai a tsakiyar dare sai ya tashi ya abin da yake na filfilinsa, ƙarshen dare ya kwanta, wani lokaci farkon dare da tsakiyar dare sai ya kwanta ya yi bacci, sai a ƙarshen dare sai ya tashi ya filfilinsa. Yanzu misali mutumin da ya zo a farkon dare in yana so ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah, in dai ya tsare ido to wata rana zai ganshi yayi a farkon dare, in kuma yana so ya ganshi yana barci zai ganshi a wannan lokacin. Wanda yake son ya ganshi a tsakiyar dare yana sallah ko yana barci, inda ya tsare wata rana zai ganshi yana sallah ko ya ganshi yana barci. Haka wanda yake so a ƙarshen dare ya ganshi yana sallah ko yana barci, to idan ya sa ido ya tsare wata rana zai tarar da shi yana sallah a ƙarshen dare, wata rana kuma zai ganshi yana sallah wa yana barci a ƙarshen dare. Kaga in ya gabatar da nafilfilinsa a farkon dare, kenan in kana so ka ganshi a ƙarshen dare yana barci to wata rana ka ganshi. In ko bai yi su ba a farkon dare ko a tsakiya, kana so ka ganshi a ƙarshen dare yana nafilfili, to in ka zare yau da gobe wata rana ka ganshi. To haka abin da ya shafi azumi, wani lokaci ya yi a farkon wata, wani lokaci ya yi a tsakiyarsa, wani lokaci ya yi a ƙarshen wata. Kenan wani watan sai ku ga cewa kamar ba zai yi ba, kenan a kusan ƙarshen shi sai. Wani lokacin kuma in ya fara a farkon watan sai ku ga cewa kamar ma ba zai ajiye ba, sai ku ga manzala sallallahu alaihi wasallama ya aji. To shine anan kenan Anas ibn Malik Allah ya kara masa yarda yake bayyana mana shine sai mallan yake cewa wa qala Sulaiman, Sulaiman shine Abu Khalid al-Ahmar daga Humayd ibn Abdurrahman ya tambaye Anas Allah ya kara masa yarda dangane da yanda azumi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake. Shine sai mallan yayi tahawilin wannan sanad kenan zuwa wani sanadi na daban. Shine yace qala haddathani Muhammad, shine qala hawa haddathani Muhammad ibn Salam, sannan daga Abu Khalid al-Ahmar shine kenan wancan Sulaiman ke. Sannan sai yace qala akhbarana Humayd qala sa'altu Anas radiyallahu anhu an siyamin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan haka a cin yace wa qala Sulaiman an Humayd annahu sa'ala Anas radiyallahu anhu fi sawm, shine anan yace kenan an siyamin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya tambaye Anas dangane da yanda azumi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake, ma'ana azumi na nafila wani lokaci zuwa wani lokaci yake. Fa qala sai yace ma kuntu uhibbu an arahu min ash-shahr sa'iman illa ra'aytu, Anas yace ban zaman toba ina so ina kaular na ganshi yana azumi daga cikin wata, wato face sai na ganshi yana azumi. Wala mufdiran illa ra'aytu, yace ko kuma ya ajje azumi baya azumi yace face sai na ganshi. Kenan wani lokaci kaga a farkon wata yayi azumi, wani lokaci a tsakiyar shi, wani lokaci a ƙarshen sa, wani lokaci kamar ba zai yi azumi kwata kwata a wata sai, wani lokaci kuma kamar zai azumci watan gaba daya sai ya aje. Shine sai yace wala bilal layli qa'iman illa ra'aytu, ban zaman toba ina son na ganshi a tsaye yana sallah a cikin dare illa ra'aytu, face sai na ganshi. Wala na'iman illa ra'aytu, ban so ba kuma na ganshi yana bacci a cikin dare, face sai na ganshi. Da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dai manzon Allah bai taba tashi ba tun daga farkon darensa ya kabbara sallah har zuwa ƙarshen dare. An gane ku? Kamar misali a ce tun daga farkon dare mutum yayi ta sallah har zuwa ƙarshen sa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya haka, in ma yayi a farkon dare ko ya tsakiyar shi ko yayi a ƙarshe, wannan kuma karantar da al'umma ne kuma sauƙaƙa musu ne, yalwata musu ne. Wanda ya san zai iya tashi a ƙarshen dare shi aka fi so ya jinkirta nafilfilinsa a ƙarshen dare yayi. Wanda ya san ba zai farka ba sai gab da ketowa alfijir a farkon dare ko a tsakiyar shi sai ya gabatar da nafilfilinsa. Shine sai yake cewa wala masistu khazzatan, yace ban taba shafar tufafin da ake kiran shi da suna zaben Masar. An gane ko? Zaben Masar ake kiran shi, wani nau'i ne na tufafi wanda ake saka shi. Kamar yanda in ka ɗauki tufafi a nan namu ai kala-kala ne, akwai irin su shadda, akwai irin su leshi da sauransu. To nau'in tufafi ne wanda suke kiran shi al-khaz, wato shine a Hausa ake kiran shi zaben Masar. Yace wala masistu khazzatan, yace ban taba shafar wato wani tufafi wanda ake kiran shi zaben Masar, wala hariratan, ko tufafi na al-harir, yace al-yana min kafi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wanda ya fi tafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama laushi. Ma'ana duk wani abin da ka san yana da laushi, ai laushi dai ba a wuce abdiga ba, abdiga al-harir shi kuma abdiga ne, abdigar ma kuma in dai na asali ne dabi'i daga cikin tsutsa yake fitowa, tsutsa ce take saka shi take huddo shi daga cikinta. shi alharir wanda tufafi ne tsadadde wanda babu tufafin da yafi shi tsada wanda Allah ya haramta ma maza mu'minai a nan duniya amma kuma shine kayan adansu a gobe kiyama aljanna Allah ya tufatar da mu da shi kamar yadda yace wa libasu hum fiha harir to shine anan yace ban taba shafar wani alhariri wanda yafi laushi sama da tafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana tafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yafi alhariri taushi sai yace wala shamitu miskatan yace ban taba shakar shinshina wata batta wadda take ta almiski wala adiratan ko ta wani turare yace adiyaba ra'ihatal mafi dadin kanshi sama da kanshin jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam batta wata alhari wannan ta almiski wanda almiski a cikin turare shine shagaba duk wani turare da ka sani kasan almiski yake an gane ko sai dai in ba na kirki bane ba wanda shi ma asalin almiski daga jikin waɗannan layu na barewa ake fitar da shi a cikin barewa ake fitar da almiski wanda yake na asali wanda yafi kowane turare kanshi wanda ubangiji ta'ala yake faɗa khitamu misk murhin giya ta aljanna ubangiji ta'ala yace almiski ne bishon din da almiski ne kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya siffanta wato tauki na alkausar wanda wannan alhawu wanda Allah ya tanada masa a fagen alkiyama manzon Allah ya ce yafi madara fari sannan yafi kankara sanyi manzon Allah ya ce yafi almiski kanshi an gane kuma yafi zuma zaki ashahid anan sai yake cewa wa adiya burihan minal miski manzon Allah ya ce yafi almiski kanshi to shine anan yace wala shamimtu miskatan yace batta ta almiski yace ban taba shinshina wata batta ta almiski wala abiratan yace ko wata ko ta wani turare yace adiyaba ra'ihatan min ra'ihati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mafi dadin kanshi sama da kanshin jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin duk sahabbai waɗanda suka rawaito sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dabi'unsa da halayensa babu wanda ya rawaito sama da abinda Anas ya rawaito me yasa saboda dan cikin gida ne khadimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne a cikin gidansa ya tashi sama da shekara 10 yana ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidima yau da gobe kullun yana tare da shi a takeice wannan yana nuna mana kenan azumi kai bakin gurgurdan iyawarka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai an gane wani lokaci yayi wani lokaci ya aje in ma yayi a farko ko a tsakiya ko a ƙarshe haka salloli na dare ko kai a farko ko kai a tsakiya ko kai a ƙarshe amma in kana da tabbacin samun kartashi a ƙarshen dare to abinda ake bukata mutum ya jinkirta nafilfilinsa a ƙarshen dare ya yi su kamar yadda ya gabata a hadisin wannan Abu Juhaifa wanda da Salman ya tashi da Abu Darda ya tashi a farkon dare zai ya ce masa a koma kwanta ya tashi zuwa jima'a ya ce masa koma kwanta a ƙarshen dare ya tashi ya ce ni so yanzu tashi wannan yana tabbatar da cewa yin nafilfili a ƙarshen dare shine yafi dacewa dan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.